Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta sake komawa kan batun nan na samar da kariya da fansho na muddin rai ga shugabanninta, wanda kungiyoyi da wasu 'yan Najeriya da dama suka yi watsi da shi a baya.
Mutane sun fi tsoron abin da rufa su a duniya fiye da abin da ya faru su a lahira. Inda suna tsoron Allah, wasu abin da ke wallahi ba za a yi.
Za kuma a ji ci gaba da sharar fagen siyasa da ake yi a Najeriya. Wasu kungiyoyin matasa sun ce za su yi taron nuna wajibcin damawa da su a siyasar kasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji mu dauke da shirin yanayi da muhalli, wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaba Joe Biden ya bada sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi, saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kuɗarsu, a cewar Biden daga fadar White House a jiyar Alhamis. Sabon takunkumin zai shafi bankunan Rasha, hamshaƙan masu kuɗin Rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha. Tun da farko, wani jami'in tsaro na Amurka ya ce Rasha tana da niyyar haɓarar da gwamnatin Ukraine da kuma mamayar makwabciyar ƙasar, kamar yadda shugaba Vladimir Putin ya yi a ranar Alhamis. Abin da muke gani yanzu shine babi na farko da wata babbar mamaya da za a yi, a cewar wani babban jami'i da ya shaida wa manema labarai cewa ya ƙara da cewa suna ƙoƙarin dannawa zuwa Kyiv. A halin da ake ciki kuma, shugaba Vladimir Putin na Rasha ya karɓi bakuncin Prime Minister Pakistan Imran Khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya Alhamis. Sun duba alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da lardunan da suka haɗa da batutuwan da suka shafi matsalar juna na ƙasa da ƙasa. Khan ya isa Moscow a shekaran jiya a ziyarar aiki na kwana biyu da aka shirya, wadda ita ce ta farko a cikin shekaru 23 da Prime Minister Pakistan zai kai Moscow. Sa'o'i kaɗan kafin dakarun Moscow su kai hari kan Ukraine, jami'an Pakistan sun ce sun gana ta tsawon sa'o'i 3 a Kremlin a jiya Alhamis, inda shugabannin biyu suka tattauna rikicin Ukraine. Prime Minister ya ji takaicin halin da ake ciki tsakanin Russia da Ukraine, sannan ya ce Pakistan ta so a ce an bi tsarin diflomasiya bisa rikicin soja, abinda ofishin Khan ta ambato shi yana faɗa ma Putin kenan a jawabi gabanin ganawarsa da Putin ɗin. Rundunar 'yan sandan Russia ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen Russia 50 jiya Alhamis, bisa ga bayanin OVD Info, wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta. Zanga-zangar masu ƙin jinin yaƙin ta ɓarke ne bayan da aka sanar da kai hari kan Ukraine. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akasarin waɗanda aka tsare ɗin a Moscow ne. Kungiyar ta ce an kuma yi irin wannan kamen a St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg da wasu garuruwan. Shugaba Vladimir Putin ya yi amfani da jawabi ta kafar talabijin wajen sanar da abin da ya kira da na musamman ɗaukan matakan soji a gabashin Ukraine da abin da ya danganta da barazana daga Ukraine.
A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda Majalisar Wakilan Ƙasar ta sake waiwayar batun nan na samar da rigar kariya da kuma tanajin fansho na muddin rai ga manya a majalisar, duk wadda turjiyar da batun ya gamu da shi a baya daga wasu 'yan Najeriya. Madina Dauda, gare ki.
Babban majalisar wakilai daga jihar Oyo, Shego Odebumi ne ya kawo kudurin dokar. Mitakin dokar sauya sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999. Sashi na 308 na kundin tsarin mulkin ya bayyana cewa ba za a iya shigar da karar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko gwamna ko mataimakin gwamna ba, kuma ba za a iya kama su ko a daure su ba. Majalisar tana cewa a tsawaita wannan kariyar ga shugabannin majalisar dokokin kasar, wanda suka hada da shugaban majalisar dattawa, mataimakin shugaban majalisar dattawa, kakakin majalisar wakilai da mataimakin sa, da na hukumomin shari'a. Dan majalisar wakilai Yusuf Buba Yakubu ya karin haske akan wannan matakin.
Haka yi maganan kare shugabanni abu ne wanda ta wani fanni yana da kyau, don a samu a kare martaba na wannan fanni na gwamnati, tunda wannan kariya ba kowane dan majalisa bane aka ce a bashi, domin su samu su natsu su sa hankali a bisa babban aiki wanda yake gaban su. To wannan kuma idan aka kawo shi majalisa, za a yi muhawara akai, a yi zabe akai.
Baya ga batun kariya, akwai na sabunta shirin baiwa shugabannin majalisar dokokin fansho har na tsawon ransu, kuma har ila yau waɗanda ake son su amfana sune shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa da kakakin majalisar wakilai da mataimakinsa. Amma tsohon dan majalisar wakilai a jamhuriya ta uku, Isa Musa Matori, ya ce wannan rashin adalci ne.
Babu wani dalilin da ba wani kariya ko da shugaban kasa ne a mulki. Idan kana yi abin da zai kwace ka a wajen mutane da wajen Allah, shine adalci, daidaita al'amura na rayuwa. Amma batun ba da kariya, ai daure gindi ne mu kariya cewa shugabanni su cigaba da zalunci yadda suke so, su cigaba da danna hakokin mutane. Amma muddin kasancewa kana shugaban kasa ko kana governor ko kana senate president ko speaker ko member, kai wani ba daidai ba, za a hukunta ka, wallahi ba za ka yi ba, kuma za ka zo kai adalci wa mutane. Mutane sun fi tsoron abin da ya faru a duniya fiye da abin da ya faru su a lahira, inda suna tsoron Allah. Wasu abin da ke wallahi ba za a yi ba.
Daya cikin shugabannin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Yobe, Sale Bako da Sabon Fegi da Maturu, ya koka akan wannan kudirin.
Wannan ta nuna cewa akwai lauje cikin nadi, kuma gaskiyar magana ana so a maida talakawan Najeriya bin wasan abin da muke yi wa, sakamakon cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ma bai zo da shi ba. So idan ire-iren wannan take-taken yana tasowa, sai mu ce akwai wata magarkashiya da take so ta faru, wanda mu kuma talakawa ba za mu goyi bayan wannan kuduri ba, sakamakon cewa ba mu ga menene alfanun sa ba a gare mu.
Idan za a iya tunawa, a lokacin da aka fara gabatar da wannan kuduri na musamman a majalisa ta 8 karkashin jagorancin Abubakar Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara, ƴan Najeriya da wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun yi fatali da shi da kakkausar murya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Shugabannin kasashen Afirka guda 7 sun hallara a Kinshasa a jiya Alhamis domin yin nazarin yarjejeniyar 2013 da nufin tabbatar da zaman lafiya a yankin gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo mai fama da rikici da kuma yankin mai manyan tafkuna. An bullo da shirin zaman lafiya tsaro da nufin a kyautata kokarin da ake na kawo kwanciyar hankali a yankin. Miliyoyin mutane sun mutu sanadiyar rikicin, cututtuka da kuma yunwa cikin yaƙe-yaƙen shekarar 1996 zuwa da 97 da kuma 1998 zuwa 2003. Rikicin da ya mamaye kewayen gabas da kuma tsakiyar Afirka. Taron kolin wanda shine na 10 a jerin tarurrukan ya hada kan shugabannin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, Afirka ta Kudu, Uganda, Angola, Burundi da kuma Afirka ta Tsakiya, a cewar wani jami'in diflomasiya. Yan hutun kasar Yemen waɗanda kungiyarsu ke samun goyon bayan Iran kuma suna iko da sana babban birnin kasar da yawanci arewacin Yemen sun kama wani tsohon jami'in yada labarai daga ofishin jakadancin Amurka a makon da ya gabata, bisa ga lafazin lauyan kare haƙƙin dan adam a Sana, Abdulmajid Sabra, da kuma wani daga cikin iyalan wanda aka kame. Sabra ya ce an kama tsohon jami'in yada labarai a hukumar tsaro da leken asiri ta 'yan tawayen Hutun. Ba a ba da masaniyar ko sun tuhumi mutumin ko kuma wani daga cikin waɗanda suke tsare da su daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin a cewarsa.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake kadawa Najeriya, inda a ci gaba da tarurrukan siyasa da ake ta yi a fadin kasar kusan akai-akai. Wasu kungiyoyin matasa sun ce su ma za su yi taron bayyana wajibcin tafiya da matasan Najeriya a siyasar kasar, musamman ma a wannan marar. Alphonsus Okoro Igwe, Gareka.
Akalla manyan kungiyoyin farar hula hudu ne suke cewa yanzu sun shirya tsab don gudanar da babban taron matasan Najeriya a jami'ar Nnamdi Azikiwe da ke Oka, babban birnin jihar Anambra, a yayin da zaben shekarar 2023 na gabatowa. Mr. Ruwanpan Junior shine mai magana da yawun waɗannan kungiyoyin, cikar da The Nigeria Citizens Initiative, the Society for Women Mentoring and Advancement.
With Nigeria having over 70% of a youth population, it makes sense to have this young population included in governance.
Yana cewa ne, yayin da Najeriya na da fiye da kashi 70% na yawan matasa, ya dace a hada da su a shugabanci. Tsarin da muke da shi a matsayin mu na kasa a yau bai ba da dama don shigar da matasa cikin tsarin tafiyar da lamura ba. Kuma samun matasa a matsayin ginshikin makomar Najeriya shine shirin shugabanci mafi ala da kowace ƙasa na iya samu. Ƙasashen da suka fahimci hakan sun ci gaba, kuma Najeriya ba za ta samu ci gaba mai dorewa ba sai fa an shigo da matasa cikin tsarin shugabanci da kyau. Augusta Nneka ita ce aka dora wa alhakin kula da wannan taron, kuma ta yi ƙarin haske.
The conference is designed to be the largest gathering of youth interested.
Tace an tsara taron ne a matsayin taro mafi yawa na matasa masu sha'awar gina kasar Najeriya, musamman a yayin da zaben shekarar 2023 na karasowa da hanzari. Tunanin mu anan shine mu nuna muhimmancin ra'ayoyin matasa kan batutuwan da suka shafi gina kasar Najeriya. Kuma muna sa ran cewa wannan taron zai zama taro na mutanen da za su jagoranci Najeriya nan gaba. Augusta dai ta kara da cewa kimanin matasa 10,000 ne za su halarci wannan taron a wannan watan Maris da ke zuwa, don tattauna yadda za a kara wa matasan kasar sha'awar shigan siyasa. Alphonsus Sokori Igwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
A gaida Alphonsus, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan.
she zinjeni Nigeria, yo she zinjeni Kano, yo she zinjeni Babangida, nijeni nagida Babangida, yo she zinjeni Babangida, nijeni nagida Babangida, bang hawani jirigir ruwaku, bang hawani jirigin sama, da mota ta zana zoni, kinkewa motar yayi, da mota ta zana zoni. Kikyawa motar yayi ban shamfura ban tungoro ku mun ga hawa ku mun shayi ban shamfura ban tungoro ku mun ga hawa ku mun shayi shayi
gaishe ka dan Najeriya a Sudan yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuda gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A rayuwa dan adam kokari yake don saukaka al'amuransa kamar sufuri wanda ya sanya aka kirkiri mota. To amma a kasashe marasa karfi kamar Najeriya, mafi akasari motocin da ake shigo da su motoci ne da aka yi amfani da su a wasu kasashe, musamman ma kasashen yamma. Ko wasu matakai ake dauka domin shigo da motoci ingantattu? Wannan ita ce tambayar da nayi wa shugaban hukumar Nazriya Professor Aliyu Joro, hukumar da take da alhakin tabbatar da al'umma ta kiyaye dokokin yanayi a Najeriya. Kuma ga abin da ya sheda min.
Abin da ya jawo ke ganin wayannan motocin ake shigowa da su yana da dangantaka da yanayin aljihun mutanen kasan. In aka kawo sabon mota filaleda, mutanen da za su iya cire kudi ta saya kalilan suke. Da can ni na yaro ba a san wani abu wai motan kotono ba, har ma na girma duk motan da zaka gani sabo ne. Inda na tashi a gida na san mai gidanmu zai canja mota, zaka ji ya sake dauko wata mota a wancan zamanin ke. To yanzu da yanayi ya canja, sai ya zama na an fara shigo da wayannan motoci. To ita kanta gwamnatin tarayya ta yi doka cewa duk motan da ta fi shekara 10 kar a bar ta shigo kasa. To amma kin san yanayin yakokinmu, borders suna bude, motoci daban-daban ana su mogan su shigo da su Najeriya. To akwai hukumar da ya kamata ta tabbatar da ma in mota ma sabo ne, shi kansa sabon motan sai an gwada shi ya cika waɗansu sharuɗa kafin a shigo da su. To su wannan motoci da ake kira yan kotono, wanda ake shigo da su kala-kala ne, su kansu kasashen can da suka ci gaba, in mota ta kai wani wannan ta zama musu dawainiya, dole su nemi ya za su yi da ita. To su suka samu wanda za su iya sayarwa, su rabu da ita. So sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara, su kawo mana nan. To muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu, sannan kuma mu kanmu muna da wasu dokoki, kamar yanzu muna da doka akan amfani da man fetur da kuma iskan gas, wanda muna da dokan da za a iya gwada akan iskan da yake fitowa. Muna da kuma yanayin mataki-mataki wanda an bari in ya kai kaza injin din yana aiki. To amma nau'in sinadaran da yake sai shige kaza, dole sai a je a gyara wannan, saboda shi kansa injin din akwai saha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin, yana tace shi. Kamar yanzu a gargashin mota akwai wani dan tulu wanda ake kiransa indomi. To a cikinsa akwai wanda yake taimakawa in iska ya zo zai taimaka ya tabbatar ya tace shi, kuma shi wannan sinadarin ya rarrage abin da zai fita. Yanzu haka muna magana da jahohi kamar yadda ake bada lasin na motoci, ya zamana ana gwada motoci akai-akai a tabbatar yadda za su cire iskan nan. Sannan muna aiki da kafada, akwai ma'aikata wanda suke da hakkin tsarawa da fidda tsari na mota da za a kera ta a Najeriya, da kuma ma ya shafi wanda za su shi. Muna magana da su mu ga yadda za mu haɗa kai, ga cewa gurbatan yanayi daga irin wannan ababen hayan ya zamana an rage shi ware da gaske.
A wani bangaren kuma, masanin sauyin yanayi Sani Cika Turankawa ya bayyana bukatar da ke akwai ga al'umma ta haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kan matsalar ɗumamar yanayi wanda ya zama ruwan dare ga duniya.
To an samu dundumar yanayi, to wannan dundumar yanayi kuma ya zo ne sanadiyar hayakin da muke hissuwa gurbatacce ta hanyar kamfunanmu, abin hawanmu, tatuwan da muke kuna cikin gidajenmu don su makamantar wannan. To matsala ta sauyin yanayi ya fara tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta, bi ma'ana farkon duniya tun daga South Pole har zuwa North Pole. To a North Pole da South Pole dama wuri ne waɗanda ke fama da matsanancin sanyi, wanda tekunan su da gulaben su duka kankara ne. Amma saboda dundumar yanayi wayannan kankara ta narke, don haka suna fama da ambaliyar ruwa a kasashen su. Baya ga wannan, mu kuma mu da tsakiyar duniya a tropics, mu kuma muna fama da matsanancin zafi wanda ya kawo sauyin ruwan sama, gulabe da riyoji, ambaliyar ruwa kowace shekara wanda ya kawo mana hamada, gobarar daji ya kawo sanadiyar barkewar annoba da shirutoci irin su hawan jini, kansa, ciwon idanu, da kuma mutuwar kananan yara da mutuwar mata masu juna biyu. So al'amari na sauyin muhalli ba nan ma ya tsaya ba, tun daga saman duwatsu har cikin ruwa sauyin yanayi ya taba. Mu sani al'amari ne ba na gwamnati kadai ba, don haka al'amari ne nawa ne, naka ne, naki ne, nata ne, namu ne, nasu ne, na mu duka ne. So don haka sai mun taru mu haɗa kanmu domin mu dawo da martaban muhalli, don ba wani wanda zai zo daga wata duniya ya gyara mana muhalli. Mu na gurɓata shi, mu za mu gyara shi.
To mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To da wannan kuma za mu dan saurari wannan sakon. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a taƙaice.
Shugaba Joe Biden ya ba da sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi, saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kuɗarsu, a cewar Biden daga fadar White House a jiya Alhamis. Sabon takunkumin zai shafi bankunan Rasha, hamshakon masu kudin Rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salamu Abu wanda ya haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima, wassalam.